الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا هدو قواتن ذو الحجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو لا يعد نريه لدى 40 شدة daidai da 31 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha littafi wallafar babban malami Al-Allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 5 a cikin wannan littafi mai albarka darasi na 3 mun yi karatu ne cikin abinda yake wajaba akan mara lafiya mun karanta gaba ta 4 cewa in akwai wasu haƙoƙi dake kan mara lafiya yayi kokarin bayar da su idan haƙoƙi ne tsakaninsa da bayin Allah yayi kokarin mayar da waɗannan haƙoƙin zuwa gare su mun karanta hadithin wato man kana da indahu madlamatu li akhihi min 'irdihi aw malihi falyu'addiha ilayhi qabla an yati yawmun la yuqbalu minhu dinarun wala dirham ma'ana duk wanda ya kasance akwai wata wato wata wani haƙƙi ko wani zalunci tsakaninsa da wani dan uwansa to yayi kokarin mayar da wannan haƙƙin zuwa ga mai shi kafin a zo ranar da dinari da dirhami da sauran nau'o'in kudade ba za su yi amfani ba ayyuka na alkhairi za a diba na mutum a biya bashi idan kuma bashi da ayyuka na alkhairi za a kwashi zulubban mutane waɗanda suke bin su haƙi a dora masa mun karanta wannan hadisin da kuma hadisin wato atadruna mal muflis dukkan waɗannan hadisai suna fa'idantar da mu cewa lalle idan ana bin mutum ko bashi na kuɗi ko akwai wani haƙƙi dake kansa na mutane to da zarar ya kwanta bayi da lafiya yayi kokarin yin bayani ko dai ya mayar in yana da iko ko kuma babu ikon mayarwar ko kuma ba zai iya mayarwa ba to yayi bayanin cewa haƙƙi kaza ba nasa bane na wani ne ai kokarin mayan masa da sauransu wannan duk mun karanta hadisan da suke da alaka da wannan sannan mun karanta gaba ta 5 dai a karkashin wannan babi na farko cewa la budda min al-isti'jal bi mithl hadhihi al-wasiyya idan mutun yayi wasiyya irin wannan wasiyar la budda a gaggauta aiwatar da irin wannan wasiyar da in mutun ya bada irin ta to kada a tsaya bata lokaci ayi kokarin aiwatar da wannan wasiyya ta biyan bashi da zarar mutun ya mutu ayi kokari a biya masa bashi abu na shine da muka karanta shine wajibi ne mamaci yayi wasiyya wa ƴan uwansa makusanta waɗanda ba su da gadansa wani lokaci za a ga mutum Allah ya ta'ala ya masa wadata da yawa kuma yana da ƴan uwa da dangi ga ƴaƴa ya tara ga iyalai sai ga in an tashi rabon gado tunda yana da ƴaƴa maza da mata ga iyaye ko kuma ga matansa na aure to sai ga gado ya takaici iyanan baya yin gaba domin sauran ƴan uwa da dangi ba su da gadansa to irin wannan yana da kyau kamar yanda muka karanta yayi wasiya cewa wani kaso na dukiyarsa a diba a ba wasu daga cikin danginsa makusanta sannan mun karanta gaba ta 7 cewa idan ya kasance wato zai yi wasiya din to yayi wasiya da sulusi 1/3 dukiyarsa kada ya ƙara akan haka balma in san samu ne kada wasiyar ta kai 1/3 amma dai mafi yawa shine ɗaya bisa uku kar ta wuce haka. Mun karanta hadithin sahabi Sa'ad bin Abi Waqqas da ainihin abin da ya faru lokacin da bai da lafiya tsakaninsa da dubiya da tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya zo duba shi. Sannan na takwas mun karanta gabar cewa wa yushidu ala zalika rajulain adalain muslimai, yayi kokarin kafa shaidu mutum biyu adalai musulmi, musamman in ya zamana haƙƙin ba wato cuta ta ajali ta kaba shi ba kuma a gida ba, a halin tafiya ko a aikin haji ko wata tafiya cikin tafiye-tafiye yake ganin larura ko cutar mutuwa da ta ajali ta sauka a gare shi, to zai iya maza-maza yayi rubutu ko ya kafa shaidu adalai mutum biyu su zama shaida akan ainihin wato abin da zai faɗa na wasiya din cewa in ya cika ai masa kaza ai masa kaza ai masa kaza. To duk mun karanta wannan zamu tashi gaba ta tara insha Allah. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala yake cewa akwai gaba ta tara cewa ammal wasiyatu lil walidain wal aqrabin alladhina yarithuna min al musi fala tajuzu, amma game da wasiya ga mahaifa da dangi makusanta waɗanda suna da gado wato min al musi daga wanda zai yi wasiya fala tajuzu, wannan wasiyar ba ta halatta. Bai halatta mutum ya yi wasiya ya ce a bawa iyayensa wani abu domin iyayensa suna cikin magadansa. Bai halatta mutum ya yi wasiya ya ce a bawa wata cikin matansa wani abu domin matarsa tana da gado. Bai halatta mutum ya yi wasiya ya ce wani cikin iyayensa a ɗebi wani abu a bashi domin ɗansa yana daga cikin magada. Da haka bai halatta mutum ya yi wasiya wa ɗaya daga cikin magada, sai dai ya yi wasiya ga wani wanda baya cikin magadansa. Kamar misali mutum yana da iyaye, yana da mata ko mata, yana da ‘ya’ya maza da mata, gadansa iyakacin nan zai tsaya, ba wani lalibe-lalibe da za a ci. Iyayensa suna nan, musamman uba yana raye, yana da ‘ya’ya kuma a cikinsu akwai maza, ai magana ta kare, gado ya tsaya iyanan, da matarsa da ‘ya’yansa da iyayensa iyanan za a raba gado. Komai yawan dukiyar da ya bari iya wannan cycle din kawai za a raba. Da kaga kenan in zai yi wasiya sai dai ya wasiya wa sauran ƴan uwansa wanda ba sa cikin wannan rukunin. To idan ya yi wasiya ya ce a bawa iyayensa wani abu ko danginsa makusanta wanda suna da gado, to ba za a zartar da wannan wasiyar ba. Li'annaha mansukhatun, saboda wannan wasiyar an soke ta bi ayatul mirath da ayan nan ta gado. Yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu hadhil unthayayn ولكم نصف ما ترك أزواجكم يسألونك يستفتونك قل الله يبتيكم في الكلالة وأنن أيوي قد أكتش كن سورة النساء بيانان دا سكي سنسو كي يون وسيا قد إيدك تكيون مغا دا دا كمتن بزي وسيا با دا أنا أي أما سوكر ونن آية ميراس تقادو cewa wani a bashi kaza, in ba wani wani a bashi kaza, inda wani wani baya cikin gado. Bai wannan bayani da Allah yayi to ya nuna cewa babu sauran wasiya ga wani wanda yana cikin magada. Wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atammal bayan, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cikakken bayani akan haka fi khutbatihi a cikin hudubarsa fi hajjatul wadaa a hajjin da yayi na bankwana. Fa qala, sai manzon Allah yace inna Allah qad a'ta kulli haqqin haqqan fala wasiyata liwarithin, magana ta kare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika Allah ya bawa kowane ma'abocin gado gadansa, Allah ya bawa duk wani mai haƙi a gado haƙƙinsa na gado, dan haka fala wasiyata liwarisin, babu wasiya ga wanda yana cikin magada. Ina fata an gane wannan hadithin, hadithi ne wanda Imam Tirmidhi ya fitar, Imam Abu Dawud ya fitar da shi, da Imam Tirmidhi ya hassana shi, Imam al-Baihaqi shi ma ya fitar da wannan hadithi a mujalladin sa na shida shafi na 264 wa ashara li taqawiyati, kuma Imam al-Baihaqi yayi ishara zuwa ga karfin wannan isnadi. Wa qad asaba, kuma yayi daidai, hadisi ne ingantacce. Fa inna isnadahu hasan, domin isnadin wannan hadithi isnadi ne hasan. Wa lahu shawahidu kathira, yana da kuma shawahid da dama inda al-Baihaqi, wanda Imam al-Baihaqi ya kawo. Ka duba Mijma'iz Zawaid mujalladin 4 shafi na 212. Sana lamba ta uku yace fan nasikhu innama huwa al-Qur'an was-sunnatu innama hiya mubayyinatun li dhalika kama dhakarna. Fan nasikhu huwa al-Qur'an, wato abinda ya shafe hukuncin yin wasiya ga wanda suna cikin magada alkur'ani ne ya soke wannan hukuncin. Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai karin bayani ta yi kamar yadda muka ambata. Ai mun ji can ainihin wato fala wasiyyata liwarisin, kaga wannan ya faru ne bayan saukar ayar ainihin wato miras, saukar ayar raban gado. To sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya riga ya ba duk wani mai haƙi a gado haƙinsa, daka babu wasiya ga wanda yana cikin magada. Wannan sai ya nuna cewa ita sunna ƙarin bayani kawai annabi yayi, amma Qur'ani ne ya shafe wani bangare na Al-Qur'ani. Wa kama huwa wadihun, wannan abu ne a sarari min khutbatihi a hudubarsa, khilafan lima yadhunnuhu kathiruna, sabanin abinda mafi yawa suke zato, annal haditha huwa nasikhu, kaman da yawa wasu suna ganin hadisin annabi shine wanda ya shafa wancan ayar. Kutiba alaikum in taraka khayran lil wasiyatu lil walidain, kaga lil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al muslimin, ko to kaga wannan aya da aka ce ainihin wato wasiyatan, wato wasiya ga iyaye mahaifa da kuma makusanta har zuwa ƙarshen ayar, kaga wannan ayar ita ce wadda ta halatta a iya yin wasiya ga wanda yana cikin magada, domin iyaye suna cikin magada da kuma sauransu. Amma saukar yusikumullahu fi auladikum da sauran ayoyi raban gado, to su suka shafe waccan ayar ta kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiya, ko kun fahimci wannan? Da haka wannan ayar ta yusikumullahu da aya da ta biyota da ayar ƙarshen suratul nisa, su waɗannan ayoyin su suka shafe kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiya. Ba hadithin bane, amma da yawa sun dauka hadisin ne ya shafa wancan ayar. Thumma staghalla anna alhaditha huwa an-nasikh, sunna tsammanin kamar hadisin shine wanda ya shafa ayar. Thumma staghalla dhalika ba'd almu'asirin, har wasu daga cikin malamai na zamani suka riki wannan, suka yi amfani da wannan damar, faza'amu suka ce anna alhaditha hadithu ahad, sai aka koma wancan matsala da ta taba tasowa kwanan baya, cewa ai hadisin ma shi wannan inna allaha qada a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin, ai hadithi ne ahad, la yanhadu linaski alquran, da aka ba shi da karfin da zai iya soke wata doka ta alqurani. Wama anna hadha az-za'ma batilun, duk da cewa wannan magana batacciya ce fi nafsi ita a karan kanta, cewa hadithi ahad baya iya shafe wata aya ta alqurani, wannan maganar banza ce, magana ce wadda take bata da karfi. Li anna sahiha, saboda zance ingantacce, anna hadithal ahad, hadithi ahad in dai ya inganta, yansakhul qur'ana, yana iya shafe alqur'ani. Faqad arabta aljawab, wannan jawabin ka riga ka san shi. Wa huwa, jawabin shine anna an-nasikha innama huwa alqur'an, abinda ya shafe ayar kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiya, ba hadithin bane ya shafe ta, shi hadithi bayani yayi, ayar alqur'ani ce ta shafa wata aya ta alqur'ani. Kuma dama Allah ya faɗa mana ma nan sakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw mithla wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil, alqur'ani sashin sa yana iya shafe sashi. Ina fata an gane. Walau sallamna, inda ma mun yadda cewa hadithin shine wanda ya shafa ayar, ko kuma walau sallamna anna an-nasikha innama huwa alhadith, ko da mun miƙa wuya mun sallama cewa, mu yadda ma cewa hadisin shine wanda ya shafe ayar, fa huwa salihul linnaski, to ai hadisi ma inda ya inganta, ya inganta ya shafe aya. Ittifaqan, wannan malaman da ake itibari da su, ake hujja da maganganun su, duk sun hadu akan cewa hadisi ingantacce shi ma zai iya shafa aya a cikin alqur'ani. Li'anna al-ulama a jami'an, saboda malamai gabaki daya talaqqahu bil qabul, sun karbi wannan karatu, wannan ilimin hannu biyu, ala annahu hadithun mutawatirun, malamai sun yadda cewa ma hadisin cewa inna allaha qada a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin ba hadithi ahad bane, ma hadisi ne mutawatiri, kama ya'lamu dhalika man waqafa ala turqihil kathirati mabthutha fi dawawin sunnah wa masanidiha, kaman yanda duk wanda ya tsaya wajen bibiyar hanyoyin hadisin zai ga hanyoyi ne masu yawa, al-mabathutha, wanda suna nan dewa azibe fi dawawin sunna a cikin littafan sunna wa masanidiha da littafai musnad musnad duk wannan magana tana wato ruwayoyin suna ciki wala allana nuwaffaqa wala an wala allana nuwaffaqu ko nuwaffaqa listikhraji wa tahqiqil kalami alaiha muna fatan Allah ya mana muwafaka ya ba mu ikon wato yin takharijin da kuma tahqiqin wannan magana a fi juz'in mufrad a cikin wani littafi wani juz'i mai zaman kansa wato kaman malai yana san yana roƙon Allah ta'ala ya bashi damar wannan hadisin inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala maganar babu wasiya ga wanda yana cikin magada yace yana fatan Allah zai bashi dama yayi wani littafi juz'i guda wanda yake dauke da wannan mas'ala da kuma hadisin da sauransu aka hadisin ba ma ahad bane kuma koda hadisi ahad ne mu a wajenmu ana yin hujja da shi kuma hadisi ahad in ya inganta ana kafa hujja da shi a cikin addinin musulunci ina fatan gane da haka ala ayi halin wancan hadisin bayani yayi akan cewa Allah ya riga ya raba gado ya ba kowane mai haƙi haƙin sa da haka ba a yin wasiya ga wanda yana cikin magada kar mutun zai mutu yace a ba ɗansa ko matarsa ko babansa ko babarsa wani abu a cikin kudin a cikin dukiyarsa ba a yi amma zai iya in ya ga wani cikin magada ko cikin ƴan uwansa ba sa cikin gado to wannan zai iya yin wasiya yace a ba su wani abu wa ya harumul idraru fil wasiya gaba ta goma a karkashin abinda ake so mara lafiya yayi banda maganar wasiya to haramun ne al idraru fil wasiya cutarwa a cikin wasiya ka an yusi bi hirmani ba'd al warathati min haqqihim min al irth kaman mutum bai da lafiya yayi wasiya wajen haramta wa wani daga cikin magadansa haƙƙin su na gado misali yace bai yadda wane ya ci gadansa ba wannan wasiyar azzalima wasiya ce ba amfani da ita wannan cutarwa ne za a cutar da wani bangare na magada koda ba su kyauta ba koda wanda kake so ka haramta masa gadan wani yayi maka wani laifi to an zo hurumin da ba naka ba baka isa ka ce wanda Allah ya ce yana cikin magadan ka ce ya fita ka fitar da shi baya ciki ba koda ka fadu wannan a baki ba in kana mutuwa zai dawo kuma a raba gado da shi ƴan uwa ba za su zo su ai baban mu yace in an tashi rabo yace banda kai ko an raba da kai yace bai yafe ba wannan kuma ya shiga gonar da ba ta saba shi ma wasiya ce wanda akwai cutarwa ina ba ta gane sai a ce baban ku Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa malamin yazo zai raba muku gado sai ce wannan wasiya azzalima wasiya ce bayan mu ga abin da ya gashi a rubuce ma din mun sassa hannu a ce sa hannun ku da wannan takarda da ta takarda tsire daya ce na fata an gane ba a yin yin wasiya a fitar da wani cikin magada a ce ka abashi Allahumma in kana da rai da lafiya wanda suka kyautata ma kai musu wasu abubuwa na bajinta na ka sun kyautata ma sun zama mutanen kirki suna jin magana ka wannan daban wanda shi kuma ya fandare yakin abin da kake so ya bi wata hanya mara kyau ka hana shi wannan kaga kyauta ce amma wasiya mutun yazo zai mutu yace kar a bawo wani ko kar a ba matarsa wance kar a raba gado da ita ko ainihin dan sawana ko yar sawance bai yadda a raba gado da ita ba wannan wasiya ce da ba za a aiki da ita ba ko kun fahimta ko aw yufaddilu ba'dhum ala ba'dhin fihi ko kuma ya fifita wani bangare akan wani bangare fihi a cikin wasiyar li qaulihi tabaaraka wa ta'ala saboda fadin Allah tabaaraka wa ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله تعالى يتي مواتو مزا سنة دون ربو كو كسو دقا عبين دا محا يفنسو سكا متو سكا بري دا كوما دنجن سمكو سنتا مما واتو وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون حكا ماتا سوما سنة دون كسو نا عبين دا محا يفنسو كا متو سكا بري كو دنجي مكو سنتا مما قل منه دقا عبين دا يكي لنك رنيا كرنتا نا عبين دا أكا بري دن أو كثورة كو كوما ييوا نصيبا مفروضا وانا وان كسوني وان ربوني مفروضا abirran rabawa an gane ko kaso ne abirran rabawa an riga an abin nan maza lirradil zakar mithlu abdul unta yan da sauransu wannan to ba mu karasa wancan bayanin ba ma sun jama'atu duruka huko wa kharrajuhu fi irwa'il galil wancan magana da yake yi ta dazu wannan aya ce ta 7 cikin suratul nisa وفي الاخيره منها min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim wa fil akhirati minha a cikin ayar karshe da take wannan magana min ba'di wasiyatin sai aka ce bayan wasiya yusa biha da akai wasiya da ita aw daynin ko bashi ghayra mudarrin wasiyatan min Allah kada wasiya ta zamanto mai cutarwa wasiya wannan umarni ne daga Allah wallahu alimun hakim alimun halim Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hakuri ne wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar ba cuta ba cutarwa man darra darrahu Allah wanda duk ya cutar da wani Allah ta'ala zai saukar masa da cuta mai tsanani a duniya da lahira ko a ɗaya daga cikin su wa man shaqqa shaqqahu Allah duk wanda ya jefa wani cikin tsanani cikin matsi cikin damuwa ba gaira ba dalili shaqqahu Allah Allah madaukakin sarki zai dora masa tsanani da wahala a cikin rayuwarsa a duniya da lahira da haka ba dalili in wannan ba hurumin ka bane kace ba wani daga cikin magadanka kar a bashi gado ko kace a rage masa wani abu ko wani wanda kana ganin wato dan gaban goshin ka ne kace a ƙara masa wani abu a cikin abinda ya kama na raban sa na gado wannan duk ba a yi akhrajahu ad-Darqutni imam Darqutni ya fitar da wannan hadithin hadisi na 522 Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi mujalladin sa na 2 a shafi na 57 zuwa da 58 an Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri wa wafaqa az-Zahabi al-Hakima sannan Imam az-Zahabi ya wafaqa wa al-Hab Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ala qawlihi akan fadin shi al-Hakim sahihun ala shart muslim da yace wannan hadisin sahihi ne bisa sharadin muslim wal haqqu annahu hadithun hasan zance na gaskiya wannan hadisi ne hasan kama qalahu an-Nawawi kama yanda Imam an-Nawawi ya fada fil 40 a cikin 40 an-Nawawi wa Ibn Taymiyyah haka kama yanda Ibn Taymiyyah ya fada fil fatawa cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na 3 shafi na 262 li durqihi sabida hanyoyin hadisin wa shawahidihi da shawahid din sa al-kathira masu yawa وقد ذكرها الحافظ ابن رجب babban malamin hadisi ibn rajab al-hanbali ya ambaci wannan hadisi fi sharh al-arba'in a cikin sharhin da yayi 40 an-nawawi cikin littafin sa jami'ul ulumi wal hikam shafi na 219 zuwa 220 thumma kharrajtuha albani yace shi ni kaina nayi takharijin wannan hadisin mufassalan da bayani daki daki fi irwa'il galil a cikin littafin nan irwa'ul galil a rakam na 888 gaba ta 11 a wannan babi wal wasiyatul ja'iratu batilatun mardudatun ja'irar wasiya batacciya ce a bar jefarwa ce ba a aiki da ita li qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya faru wani abu a cikin wannan addini namu wani abin da baya ciki ba za a karba ba za a wurgan masa da kayan sa akhrajahu ash-shaykhani fi sahihayhima wa ahmad wa ghayrihim imam al-bukhari wato da imam muslim sun fitar da wannan hadisi cikin sahihal littafin su wa ahmad da imam ahmad wa ghayruhum ka kuma duba wanzur lahu al-irwa ka kuma duba irwa'ul galil za ka ga wannan hadisin a shafi na 88 wali hadithi Imran bin Hussein da kuma hadithin Imran bin Hussein anna rajulan a'taqa inda mautihi sittata rajlatin wani mutum ya zo mutuwa sai wasiya wajen yantar da bayinsa guda 6 yana da bayi guda 6 lam yakun lahu malun gairuhum bai da komai sai waɗannan bayin guda 6 faja'a warathatuhu min al-a'rab sai magadansa cikin larabawan kauye sai suka zo fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sana'a suka ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mahaifinsu ya aikata au qala au fa'ala dhalika aw fa'ala dhalika qal manzon Allah yace aw fa'ala dhalika aw haka ya aikata haka yayi qala manzon Allah yace law alimna insha Allah ma sallaina alai yace ai da mun san da haka insha Allah da ba mu masa sallah domin wasiyar da ya ja'irar wasiya ce gaba ɗaya mutum yayi wa magadansa tik in yana raye dukiyarsa ta kare wannan wani abu ne daban amma yana nan da ransa Allah ya rike masa dukiyar har ya zo karshen rayuwarsa yace ai shi baya san magadansa su ci komai sai ya cinye dukiyar zakat sai ya yi kaza ayya rabansa dai shi zai ci da ba ta gane kuma inda zai yi kyautar da dukiyar gaba daya yace dukiyar gaba daya ya sadaukar da ita ba za a karba ba wannan ita ake kira alwasiyatul ja'ira an gane ko alwasiyatul ja'ira ja'irar wasiya batilatun batacciya ce marduda abin wurgarwa ce ba a karbata wannan mutum da ya kyanta bayinsa gaba ɗaya dukiyarsa bayi ne bayin kuma guda shida ne ya zo mutuwa kawai sai ya wasiya ce in ya mutu duk ya kyanta su ƴaƴansa suka ga ba su suka ga kaza ga matsalolin rayuwa ga su suma in ya ce ya kyanta bayin nan yanzu in ya mutu bai bar musu komai ba sai suka kawo shi kara wajen manzo Allah manzo Allah ya ce ai da kun gaya mana da mun san da haka da ba za mu yi mai sallah ala mai babu labari sai ya ce Imran bin Hussein kenan sai ya ce fa aqra'a bainahum manzo Allah ya ce ina bayin suke aka kira su shida sai manzo Allah ya yi kuri'a tsakanin su yasa wato yasa guda biyu yantattu guda hudu bayi takaddu guda shida aka yi daya yanci rago guda hudu kuma aka sa bauta za a ci gaba da bautar da su za su ci gaba da zama bayi aka kada aka zubar da aka wayanda suka dauki yanci mutum biyu sai ce to ku kadai ne aka yanta kun ga an yi masa an aiwatar da wasiyarsa a nawa sulusi tunda su shida ne kagan an yanta guda biyu shine ɗaya bisa uku dukiyarsa ragowar kuma sai aka ce to ku yi hakuri mai gidanku abin da ya kuskure ne a shari'a ba wani ne ya daukan maka ba kai ka dauka ko yawa mutum ya sai ya yanta mutum biyu daga cikin su waradda arba'atan firriqi guda hudun kuma ya maida su cikin bauta kaga kenan yanzu ƴaƴan da ya mutu yanzu suna da bayi nawa za su ci gado hudu to wannan ita ake kira da alwasiyatul ja'ira kuma akan samu haka wani za a garan sa ya baci saboda an yi masa ba daidai ba ko iyalansa sun ba daidai ba ko irin burkitaccen mutanen nan ne wanda ba a yi masa gwaninta duk gaba ɗaya ya burkice sai ka ji ya ce gaba ɗaya dukiyarsa ya bayar da ita a gina masallaci ko abu kaza ɗinsa ko gida ne kwaya ɗaya yake da shi ko fili ne guda ɗaya ko wani abu dai ya ce gaba ɗaya ya ba da shi ba a yi wannan ita ake kira da alwasiyatul ja'ira da aka duk wanda ya tashi yin wasiya ya sani kaga wato Sa'ad bin Abi Waqqas in kuka duba ɗaya bisa uku ma fa da kira annabi ya bashi yayi wasiya da ɗaya bisa uku kuma manzo Allah ya gaya masa yace ka mutu ka bar magadanka cikin rufin asiri da sutura ai ya fuka mutu a dinga nuna su ana ƴaƴan wane ne da lokacin yana raye suna cikin gata suna kaza ma yanzu ga sunan suna ta yawo ba sa ofisoshin ƴan siyasa ba sa guraren abokan uban suna ta bara da maula ba za ka ji dadin haka ba da aka ban musu dan abin da in Allah ya rika musu shikenan su ci gaba da rayuwa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin musnad mujalladi na 4 shafi na 446 wa muslim imam muslim bin hawihi wa kadhab dahawi haka imam dahawi wal baihaqi wa ghayruhum wa ziyadatu li muslim wa ahmad wannan ziyada da muka gani ziyada ce wanda imam muslim da imam ahmad suka kawo tafi riwayatin a wata riwaya nasha biyu walamma kana al-ghalibu ala kathiri minan nas bi hadha az-zaman yayin da ya zamto mutane mafi yawan mutane a wannan zamanin suna wato lamma kana al-ghalibu ala kathiri minan nas fi hadha az-zaman al-ibtida'a fi dinihim yayin da ya zamto galibin mutane a wannan zamanin sun yi nisa wajen kirkira a addinin su kirkirar bid'o'i a addini wala siyama musamman ma injimala fi ma ya ta'allaqu bil jana'iz wallahi akwai bid'o'i waɗanda suna da yawan gaske waɗanda suke da alaka da jana'iza yace to yayin da mutane mafi yawa suka tafi akan kirkirar bid'o'i musamman a babun jana'iza kana min alwajibi ya zama yana daga cikin abin da yake wajibai ga mara lafiya an yusiyal muslim muslimi yayi wasiya bi an yujahaza wa yudfana ala sunnati ka rubuta baro kuma ka gaya wa duk wanda suke zuwa ka ce kai kana so ai maka wato sutura ai maka wato jana'iza irin ta sunna imma ba a gane ba fito da wasu abubuwa da baka so a yi maka fada ka ce baka yadda a yi maka zaman makoki ba baka yadda abun gawarka da kaza ba baka yadda a dauki maka gawarka a kai ta wani wuri ba baka yadda duka rubuta saboda yanzu bid'o'in sun yi yawa game da abin da ya shafi ainihin wato jana'iza ina fata an gane to shi yasa sai malai yake cewa wannan yana daga ya zama wajibi ma yanzu mutane su zaman to suna yin wannan rubutun wajibi ne mutum ya rubuta mutum musulmi ya rubuta bi an yu jahaza yace a shirye jana'izarsa wa yudfana abunne shi ala sunnati kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar amalan bi qaulihi ta'ala saboda aiki da fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta wa qudu hannasu wal hijara wanda makamashinta mutane ne da duwatsu alaiha mala'ikatun giladun shidadun akwai mala'iku masu kaushi da tsananin fushi sune masu kula da ita la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba wa Allah abinda ya umarce su wa yaf'aluna ma yumarun suna kuma aiwatar da abinda Allah ya umarce su suratul tahrim aya ta 6 da aka karkashin wannan ayar kaga wajibi ne kai wasiya kuma wajibi ne in aka yi maka mutuwa ka tsaya tsayin daka shine amfanin karatu sai ayo mutane mutuwa sai su janye sai su bar wa'annan dai masu al'ada da bid'o'in su zo su kankani kuma mutun yayi ta kara karar da ba ta da amfani abinda ba zai amfani mu maciwa ka ja baki ka koma gefe kai shiru ana ta abinda ya saba da abinda ake kake ta karantawa ake kake ta ji amma kai shiru tun daga wankan mamaci tun daga abin da ya shafi hakan kabari tun har zuwa sallah har zuwa duk wa'annan abubuwan mutum yana kallo ba daidai ba baban sa ne ya mutu yana kallo ba daidai akai ba wajen suturar ba daidai akai ba kuma ya shiru yana kallo mahaifiyarsa cewa a bar kaunar sa mahaifiyarsa ta rasu haka zai janye ya bar wa'anda ba su je makaranta ba bid'o'i ne za a zo ai ta dubgawa akan rasuwar mahaifiyarsa haka mata yi in baka da iko a gawar wani baka da iko a jana'izar wani shi yanda yake so haka yanda ya fahimta haka zai to gawarka kai kuma kai yanda ka fahimta ba to wannan kuskuren za a ga ana ta yanzu kawai an yi mutuwa kawai sai mutane su janye sai ka bar dai wa'anda kake ganin ba su fahimci karatun da kai ka fahimta kuma sai a kyale su kuma su ci gaba da abin da mafi yawan abin da za su yi al'ada ce da bid'o'in da babu nassi duk wanda ka tsaya a cikin su kace a ina aka samo yi wa mamaci abu kaza ba shi da hujja me na ga kun yi kaza me dalili akwai hujjar yin haka ba zai iya kawo ma hujja kai kuma me amfanin da hujjar kai kuma ka rike hujjar ka bari akai ba daidai ba ɗanka ya mutu kuma ka bari a yi bid'a ka wajen jana'izarsa to wannan shine amfanin karatu shi yasa kaga da yawa mutane suna yin wasiya cewa in sun mutu a yi musu jana'iza yanda musulunci ya shirya yanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta koya shikenan kaga kuma galibi duk da al'amura sun zama yanda suka zama amma ana girmama wasiya kaga sai in an zo za a ce a'a ya ce baya son abu kaza wani za ka ji da an zo ya ce a'a yayi wasiya ya ce ka ai mai zama gode Allah ya saka da alheri kowa ya tafi sa kasuwa masu tafiya office tafiya su office wanda abin ya shafa ya zama dole saboda karbar jana'iza mutum ɗaya biyu sai su zauna su ci gaba da karbar jana'iza wanda su ma a cikin su yake da uzuri shikenan zai iya tafiya jana'iza a gawo abin nan ta'aziya ko ta waya ana iya yi ko an hada a hanya duk za a iya yi abin da mamaci yake bukata addu'a shi kuma dan uwan mamaci abin da yake bukata a jajanta masa shikenan ai ba sai an zo an share gudi an hana mutane tafiya ko ina su zo su zauna har ma ka dinga lissafa wani bai zo ya zauna ba wani shi ma da ya zo bai fi minti 30 ba ya abin nan kana nan ka rike shi ma ai babansa zai mutu abin ya zama kamar biki kenan ko walidhalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusuna bidhalika su fa ba sa muja ba sa kunya ba sa wani kara akan abin da suka fahimta na gaskiya da aka suna yin wasiya akan haka wal atharu anhum maganganu da aka ruwaito daga gare su bima zakarna na abin nan da muka ambata na mutun yayi wasiya na yanda za a yi jana'izarsa kathiratun inda daga magabata ne cikin sahabbai yana da yawa fala ba'sa min al-iqtisari ala ba'd ya babu ne fi mu dan takaita akan wasu daga ciki ga hadisi na farko an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas dan gidan Sa'd bin Abi Waqqas ana kiransa Amir yace anna abahu yace babansa Sa'd bin Abi Waqqas kana fi maradihi alladhi mata fihi lokacin da yana cikin rashin lafiyar da ya mutu a cikin ta sai da yayi wasiya hatta kabarin da za a yi masa yace ga yanda yake so a yi masa kabari yace alhidu li lahadan wansibu alayya labin labinu nasban kama suni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka su kullun so suke a yi musu yanda manzon Allah mu kuma yanzu wai ana cewa ga yanda manzon Allah ya mutun yana cewa ku fa ɗan kaza ne ka ana ba cewa maka ne ga yanda ra'ayina ko ra'ayin malamina ba manzon Allah ba ana cewa ga yanda sai ka rasa wace irin kauna mutane suke wa annabi ana ce maka haka annabi yayi ga yanda annabi yayi kai kuma kana ganin ba haka yake kamata ba Amir dan gidan Sa'ib bin Abi Waqqas yace a rashin lafiyar da babansu ya rasu yayi musu wasiya cewa shi in an tashi yin kabarin sa ma a yi masa lahadu saboda irin kabarin da aka yi wa manzon Allah kenan ka san kala kabari guda biyu ne akwai lahadu akwai shakku shakku shine wanda yawanci muke yi anan shine ayi wannan babbar sannan ayi ya a tsakiya wannan shine shakku lahadu shi kuma bayan an yi babbar to sai a tafi wajen bangon gabas can kasa sai a rarake shi can kasan ba wai daga tsakiya ba can karshen ita wannan babbar karshen ta can kasa inda hakan ya kure to sai kuma a cigaba da kwakule bangon gabas sai a cigaba da rarake bangon gabas sai a cigaba da rarake bangon gabas ta yanda za a iya tura mutun daga ciki kaman wani ciki da falo ne in aka tura sai a sa bulalluka sai a kakkafe su ba ginewa ake ba shine wansibu alayya labin ku sa tubali ku tattokare ni sai a sa tubali yanzu kuma mun kaga ne yawanci ana amfani da tukwane an gane ko in aka sa sai a sa tukwane in kuma wancan ne za ka ga in ka je za ka ga ban san yanda zan nuna muku ba amma dai na san kun fahimta in aka yi can kasan aka rarake tubali za a dinga daukowa haka sai a dinga jera ba gina za a yi ba kawai za a jera su akai yanda an maida kasa zai zama kasar ba za ta taba jikinsa ba saboda wannan bulo din da aka sa tubali din ya tottokare shaka an sassa su kamar haka tunda shi yana kasa an sassa su haka za a dan samu space haka wanda zai sai kuma maida kasa kai haka Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce dan ya ga haka akan dan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu masu hakan kabari mutum akwai mai yin ashaku irin wanda muke yi ayi babba ayi ya a tsakiya akwai mai yin lahadu shi kuma shine wanda in yayi babbar sai kuma yar ya je can bangon gabas sai ya rarake shi irin wannan ya kware da aka tashi nemowa sai aka fara haduwa da wanda ya iya kabarin lahadu da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahadu aka yi masa shi sa Sa'ad bin Abi Waqqas kafin ya rasu yayi wasiya ya ce shi in ya mutu ba lahadu yake so a yi masa irin kabarin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa za a yi masa ina laifin kai ma in zaka rasu ko kana zaka yi wasiya rubuta ka ce a yi maka jana'iza yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shikenan da haka in za a yi wani abu a ce haka manzon Allah ya koyar a haka dai muka taso mu gana ya a shi ai ya bar wasiya ya ce a yi masa yanda manzon Allah ko tambayi malamai wannan abin da za a yi haka ne su ce an yi wa annabi haka a ba a yi masa ba to ya yi wasiya cewa a yi masa yanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku ɗan uwa yana daga cikin bajintar da za ku yi mamace ku tsaya ku tabbatar an yi daidai kun san yana faɗa da abu kaza bai yadda da abu kaza ba kuma bayan yi mutuwa su a yi wannan abun kuma ku zuba ido a kun ci amana ku ba daidai kuka yi ba ta fata an gane akhrajahu muslim wal bayhaqi imamu muslim da imamu al bayhaqi sun ruwaito wannan hadithin mujalladi na 3 shafi na 407 wa gairuhuma hadithi na biyu an abi burda qala Ausa Abu Musa wancan mun ji wasiyar da Sa'ad bin Abi Waqqas ya bayar game da irin kabarin da za a yi masa ko to bari ka ji wasiyar da Abu Musa al-Ash'ari shi ma sahabi ne radiyallahu anhu hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa qala sai ce idan talaqatun bi janazati idan za ku tafi da jaggawa ta fa asri'u bi al-mashya ku hanzarta tafiya da ni kar a dinga tafiya ana laƙai-laƙai a hanzarta a yi sauri wajen yin tafiya da ni sannan ya ce wala tutbi'uni bi mijmari kada ku bi ni da kasko ko wato a kaskon da ake na garwo shi wuta kar ku bi ko a ce a zuba turaren wuta a bin mamaci da shi an fahimta za a ga akwai masu wannan an yi wa mutum mamaci sai kuma a samu ainihin wato mijmar shine kaskon da ake zuba gawayi a turaren wuta shine mijmar ya ce kar a bi ni da shi ko da an ga al'ada ce ta gari ana yin haka ya ce kar a bi ni da wannan wala taj'alanna ala lahadi shay'an, yace kar ku sanya komai a cikin kabari na, yahulu baini wa baina turab, da zai shiga tsakani na da kasa, kar ku sa, kar a sa ni a cikin akwatu, kar a sa wani tsumma a ce wai har da tsumman gwaji ko ba gane yi wai a je ban ciki tsumma ma wani za ka ga ba mai kyau bane, kawai ya goya akai aka jawo gwada shi. Na raza wannan karatun a ina mutane sai ko ba wani sai an kusa wani ma sai kaman manta manta an yi mutuwa, sai ga dauko tsumman gwaji fa an gwada shi aka je aka tona kabarin da ka ai aukar a tona kabarin yayi kadan ko yayi yawa, sai a tafi da wannan magwajin. To wai wannan magwajin shi wata property din sa, duk an bar gidajensa da motoci ana amma an jefa ma wani tsumma. Amma tayi ku dinga magana a ce wannan tsumma a cire shi ba shi da wani amfani. In ba ka da iko da jana'izar wani ka faɗa ba a yadda ba, ko ana ganin ka zo da wani abu sabo, in naka ne ka ce a cire, ko ka sa hannu gaba ɗaya ka cire magwajin ka rike a hannunka. Wato wani san ma cewa na magwaji ka ɗauko shi kawai kan wukan hanya ka tabbata da wani san wani magwaji, wai a kone shi sabida yan su a ba wani san wani magwaji. Ashina ne ce maka ba wani san magwaji a kai haba. To ai a tara wa mamaci sun ma ba zai san wani magwaji ne ma, ballan tana shi a jiya wani abu shi na fata an gane. Yace kuma wala taj'alanna ala qabri bina'an, kar ku sanya gini akan kabari na, kar ayi mun wani siminti ko ayi mun wani tiles, ballan tana a samu wani bogula. Rayen ya shike bukatar wannan, kaje ka tarar da an yi bogula an sassa bogula, me amfanin bogula a kabarin makabarta, an yi asarar kuɗi kawai, baya bukatar wannan. Sai ga wannan kuɗin da za ku kashe wajen aje a yi sa bulo a gine masa kabarinsa, a yi masa tayar, a yi mai waye, wannan kuɗin kuka sadaukar masa da shi zai amfane shi. Amma yanzu wannan abin da kuka kun saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba zai amfani mamacin ku. Kaga in kuna ganin kamar wata kauna ce ko soyayya, ba kauna ba ce, kuka ɗauke shi, in har kuna son sa kuka ɗauke shi kuka yi shi don kuka sa shi a rami, da ya rasu ku ci gaba da zama da shi a gidan mana, ai gatan da kuka yi masa shi ne kuka kai shi can. Kuma ko kun sa shi a cikin tile ko a cikin mai kuka sa shi, dai bai hana ya ribe, bai hana ya riddige, bai hana ya zama kasusuwa, bai hana ya zama kan. So ba wannan abubuwan da mamaci ya fi bukata su ya kamata a karantar da mutane su dinga yi wa mamatansu, dan mamatansu su dinga amfana, su san cewa sun bar yan uwa waɗanda suke musu gata. Wa ushhidukum, yana fa kan gadan rashin lafiyar da zai mutu yake wannan magana. Yace ina shaida muku anni bari'un min kulli halika, ba ni ba duk wanda ta aske kanta saboda wai na mutu, saboda ta nuna alhini da musiba ta aske kanta, ba ni ba ita. Aw saliqatin, ko duk wanda ta yi ihu ta bani ta lalace ta yi kuka, yace ba ni ba ita. Aw khariqatin, yace ba ni ba duk wanda ta yayyaka kayanta, wai saboda babanta a matsayina na babanta ya mutu, ko a matsayinta na a matsayina na mijinta ya mutu ta yayyaka kayanta dan ta nuna, ta yi wata karamar hauka da wani bori haka dan ta tabbatar da cewa an mata mutuwa. Abu Musa al-Ash'ari yace duk wanda ta yi haka akan mutuwarsa ba shi ba ita, bai yadda ba, ba da yawunsa ta yi ba. Qalu sami'ta fihi shay'an, suka ce to ya kai Abu Musa ka zayyano wasu wasiyoyi haka, shin ka ji wani bayani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan abubuwan da ka lissafa kace kar ai maka? Qala na'am, yace kwarai kuwa, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa'annan duk abubuwan da nace kar ai muku na ji su ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hana yi. Da haka wannan duk yana cikin abin da zaka gane ka rike, kar ka bari ai wa mamacinka, sannan kuma ainihin kai ma kai wasiya kar ai maka. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da wannan hadithi mujalladin sa na 4 shafi na 397, Imam al-Baihaqi mujalladi na 3 shafi na 395, bi hadha tamam, da wannan wato bayani cikakke, wa Ibn Majah bi sanadin hasanin. Hadithi na 3 a karkashin wannan an Huzaifa, ga kuma hadisin mun ji hadisin Abu Musa da na Sa'ad, to kuma ga hadisin Huzaifa. Qala Huzaifa yace idza ana mitu, idan na mutu, fala tu'dhinu bi ahadan, kakku shelanta wa wani na mutu, ana ji ta yaya ta wai wani ya rasu wani ya rasu yace kar a yi mun haka me yasa yace fa inni akhaf ba wai abun nan tsoro yake yace ina tsoron an yakuna na ayan kada ya zamanto shi ma irin wannan din na ayu ne duk da cewa malamai ba irin yanda ainihin Huzaifa ya faɗa ba haka suka ce na ayu yake ba amma tunda annabi ya hana na ayu sai yake ganin kar ai masa hakan ma kada ya zamanto wannan din ma zai iya karɓar su zai iya amsa sunan na ayu abinda annabi ya hana shine a haukan munbari ko a kama lasfika ko a zo kan kwararo kan irin wannan ai kamar irin yekuwa din nan da ake a ja hankalin mutane a ce to wannan nan da yake kaza yake kaza yake ayyukan alkhairi iri kaza ya rasu da haka ana sanar da mutane jana'izar sa to wannan shine na ayun da annabi ya faɗa ya hana to shi sa shi yace amma ce a ji a gaya makota a gaya wani ma a ce wani ya rasu za a yi jana'izan an juma Huzaifa ya ce ka ai masa haka me yasa ya ce fa inni akhafu ina tsoron an yakuna na ayun kada shi ma wannan ko na ayu ne wa inni domin ni dinnan sami'tu rasulullah kaji yanda ake bin manzon Allah ko yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i ya hana yin na'i to sai nake ganin wannan ni a fahimta ta zai iya zama na'i kar ai mun wannan din wasiya ce wasiya ce yace in ya mutu kar ai masa akhrajahu at-tirmidhi Imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi mujallad na 2 shafi na 129 wa qala hadithun hasanun wa rawahu ghayruhu bi nahwihi wa sayati bin na'i bayani zai zo game da me ake nufi da na'i wanne aka hana wanne aka bada izini nan gaba wa bil babi atharun a wannan babin na mutun yayi wasiya ga yanda ya kamata ko ga yanda yake so a yi masa jana'iza wannan babi ne wanda akwai maganganun magabata da sahabbai da yawa ta tifil mas'ala wanda za su zo a mas'ala ta 47 walima sabaka qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkar da kuma wannan bayani da kaji ya gabata Imam an-Nawawi rahimahullah ya faɗa cikin al-Azkar yace wa yustahabbu lahustihibaban mu'akkadan an so ga musulmi kuma mustahabbancin mai karfi an yusiyahum yayi wa ƴan uwansa wasiya bijtina bima jaratil adatu bihi na nisantar abinda al'ada ta gudana ana yin sa minal bid'i na bid'o'i fil jana'iz a jana'iza duk wata bid'a za ka ga wata bid'ar ta mutu ba amfani ta ko kuma sabu bid'a cikin turuwa bid'ar zamaninka duk abinda an so kuma san me karfin gaske an karfafa mutun yayi wasiya cewa a nesantar da yi masa a nesantar da jana'izar sa daga dukkan abinda al'ada ta gudana yana cikin bid'o'i da ake yi a jana'iza wa yu'akkidu al'ahda bidhalika Imam an-Nawawi yace kuma ya karfafa wasiya akan hakan cewa lalle kar ayi masa abu kaza lalle kar ayi masa abu kaza kada ayi masa abu kaza ga abin da yake so ayi masa saboda ya dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake so ayi masa saboda ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan mun ce biyo to gabar da zamu shiga ta yin talqini ce ina ganin mun shiga ma dai a daji zamu fara babbar shigaba ce mai kyau ina ganin da zamu iya tunda dai mun zo tasha mun zo cikin gari ko ina ganin mu tsaya a nan sai mu tashi talqinul muhtadir insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ya ji kan magabatanmu cikin iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da ƴan uwanmu maza da mata duk Allah madaukakin sarki ya gafarta musu da girmama ladansu ya ba su aljanna mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh